Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger din da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Baya ga haka kuma za a iya ziyartar shafukan mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Yau Alhamis 15 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Kamaru tare da wakiliyar mu Maimunatu Sadu, inda a yau shirin zai tattauna akan matsalar ƴaƴan goyo. Sannan zamu leka bangaren nishadin mu, baya ga haka kuma zamu leka filin girke-girken mu. Sai a gyara zama, a kasance tare da shirin yau da gobe.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka masu sauraron mu, fatan kowannen ku na cikin koshin lafiya kamar yadda dai muka saba a koda yaushe. Yau shirin yau da gobe kuma shiri ne wanda yake dauke da batu mai muhimmanci. A yau batun da yake na kawo muku batu ne wanda fasanin Hausa Fulani da wannan yanayi na wato bada goyon ƴaƴa, wanda wasu lokuta idan aka yi rashin sa'a yake wato sanya yara cikin rudani cikin wani yanayi. To game da dai da wannan batun dai za mu yi kokari wato mu tattauna a wannan zaure mai tarin albarka. Malama Rahina, barka da yau. Kuma kamar yadda dai ne wato game da wannan shimfiɗa da muka san cewa ainihi yara ƴaƴan goyo da dama suna fuskantar ƙalubale da matsaloli iri daban-daban, shin ya dace wato a bada goyon ƴaƴa? Saboda abun wato kamar a Hausa Fulani sun mayar da abun kamar dai wato karfafa alaka ko zumunta, to yaya abun yake?
Na'am, a'udhu billahi samiu alim minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Malama Maimuna, kin yi tambaya akan cewa ya cancanta a bada goyo? Tabbas ya cancanta a bada goyo. Saboda domin me yasa? Saboda musulunci, saboda zumunci, saboda soyayya tsakanin ƴan uwa, saboda kuma tausayawa, saboda kuma taimakawa. Tabbas ya cancanci a bada goyo, domin wani abin da yasa na faɗa haka nan, saboda zumunta. Wata ƴar uwarta ce ko wani ɗan uwan shi ne gari daban-daban, ya ga cewa idan bai bada goyon ba zumuncin su zai zube. To shi ke an sadar da zumunci, wannan ya ɗauko ɗan wannan, wannan ya ɗauko ɗan wannan. Wata kuma saboda tausayi, a ta ga wannan ba ta da kowa, ƴar uwana nan ba ta da ɗa, ba ta haihu ba, sai sa na ɗauki ɗana, zan ɗauki ɗana in iya in bayar, in na san cewa za ta kula mini da shi. Na uku kuma ya cancanci a bada goyo, saboda domin idan na ga cewa gidan da zan bada goyo in akwai tarbiyya, ɗana zai koyo mini tarbiyya, ko kuma inda nake ba a tarbiyyan yara, to ya cancanci in ƙaura da wannan ɗan nawa, in bayar da shi a inda za a goya mini shi ya girma, saboda tarbiyyan da yake da shi.
To barka da Malama Habiba, assalamu alaikum. An ce da yawan faɗa gara yawan gaisuwa ku, to mu sake jaddadawa. To dai kamar na ga kina so ke ma ke ƙarin bayani game da ainihin tambayan farko da mai wa Malama Rahina.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجي حبيب محمود واندا زين قباتر دبا بياني نيغمي دا واتو إعيا واندا أكي كيسو كدن ركو واتو مسالي إعيا نقويو معلمة ميمونتو إيجام kika duba wato zaki ga cewa goyo ya kaso kashi kashi da muka dauki kaman misalin fanni uku wato a wajen goyo wato rike yaya da ba kai ka haife su ba yana bukatan jin tsoron Allah da farko duk mutumin da yake jin tsoron Allah ya dauki dan mutum zai rike shi ne bisa ga adalci da amana walau iyayen wannan yaro sun rasu ne zaki iya samu cewa malama maimunatu waɗansu ƴaƴan an kai su goyo ne sanadiyan rashin iyaye wato da Allah ya ɗauke su ya bar ƴaƴan kuma a hannun mutane so zaki ga waɗansu mutanen suna jin tsoron Allah za su rike waɗannan ƴaƴan da gaskiya da amana za su ba su tarbiya na addinin musulunci da kuma tarbiya na ilimi na zamani za su kai su islamiya su yi karatun addinin musulunci kuma suna rike su kaman ƴaƴan da suka haifa suna ba su kulawa kekkiya ce ma in kika ga ƴaƴan in ba a gaya miki ba sai kice ƴaƴan gidan ne su suka haife su uwa da uba na wannan gidan su suka haife su saboda tsananin jin tsoron Allah suna ganin cewa in ba su riƙe waɗannan ƴaƴan ba Allah zai kama su to wannan fanni ne wato kashi ne na farko game da irin wannan wato fiska da ƴaƴan goyo sukan iya fuskanta
shin malama Habiba kina gani cewa mummunar goyo ka iya ingiza yaro shiga wani yanayi ko kuma wato yaro ya shiga duniya ya lallace ko kuma ya kasance mai shaye-shaye ko kuma dai yarinya ta zama wata iri daban
ko kuma malama Maimuna to zaki ga wayansu iyayen din ƴaƴan din ma suna nan tare da wato da iyayen goyon su suke goya su amma muka dauki fannin talla zaki ga ƴaƴan goyo su suna talla amma ƴaƴan da aka haifa a cikin gidan din su ba su ba dora musu talla ba saboda me yasa saboda ana ganin waɗansu iyayen suna ganin ai wannan ni na haifa wancan kuma ba ni na haife su ba ha ba haka bane wallahi duk wani da ka dauka ka tarbiyantar da shi a addinin musulunci ka bashi ilimi na zamani daidai wa daida dan nan yakan iya zama maka wani abun gobe abun misali yazo ya fi maka ma dan da baka haifa dan da ka haifa da yawa mutane ba su gane wannan zaki ga in kina nan a zaune a cikin gida misalin kaman ya mutane suke zama a gidan yawa hakan nan to in kika duba gidan yawan nan akwai ƴaƴan da ake goyawa wanda mai goya sun ba ita ta haife su ba sai ki dinga lura wato ki dinga ganin tarbiyan din nasu daban-daban ne da ƴaƴan cikin su idan sutura ne za a yi musu waɗansu ƴaƴan kiga ana yi musu sutura daban da na ƴaƴan cikin ka so wannan duk bai dace ba ko kuma kiga ya idan ita ta yi abu dun da ba ke kika haife ta ba ki dinga yi mata tana mata tsawa tana mata tsawa don bai ta ga haife ta ba tana faɗan waɗansu maganganu da bayi da daɗi bayi da wato mutunci duk kowace uwa idan ta ji wannan matukan ita da za ce ita ta haifi wannan yar ake mata wannan wulakanci ba za ta so ba so kike ga makwabtai su yi kokarin neman su gyara wannan abubuwa amma sai kike ga ba za su iya ba don me yasa suna jin tsoro ba haƙƙinmu bane so ita kuma wannan matan take goye yarinyan ko yaro ko kuma yara ba ta jin tsoron Allah ta dauka a ranta ce won tunda ba ni na haife ki ba ai zan iya mulakanta ki in cutar da ke shine yake sa waɗansu ƴaƴan kiga sun shiga wani hali sun ma fada hanyar yawo sun fada hanyar shiga duniya su ce to tunda ba ki ita ta haife ni ba kuma tana wulakanta ni to bari in shiga duniya kuma ko me ma ai to waɗanda suke da hankali kuma za su koma gidan iyayen su ne to anan sai kiji an ce an raba zumunta amma ba a yin bincike a san me yasa hakan
tun malama Rahina ke kina gani cewa kamar duk goyon da aka bada ake cimma nasara saboda kamar yadda ainihin kike ce goyo idan aka bada goyo ina iya karfafa zumunci yana karfafa dangantaka da alaka kuma yana ƙara kauna da soyayya da jin kai to shin kina gani cewa duk goyon da aka bada ake wato samun mafita a ciki ko kuma ake samun jin dadi
a zamanin yanzu nan wallahi bai cancanci a bada goyo ba saboda domin idan aka duba irin tsananin rayuwa da ake ciki da irin halayya yau ke za a baki goyon da idan aka baka goyon da iyayen nan kuma suna saka maka ido akan wannan goyon da kake mada suna kaman wato shishigi tsakanin ka da dan ke kina iya kokarin ka ba ma wannan dan tarbiyya amma iyaye na ganin kaman ana musguna musu wa'ansu kuma dan wa'ansu kuma iyayen za dauki dan a bayar goyo dan nan ya zama shine agolan gida duk shine wato bawon gida duk wani abin da zai yana ganin bambanci iri 100 babu yana ganin tashin hankali har a hana dan nan makaranta a hana shi she ayan gida sun ci abinci tukunna shi za a bashi to irin abubuwa kana faruwa to shi sa kika gani galibi an zuka ce gara su rike goyon su in ma taimakawa ne a taimaka maka da danka yana nan a gaban ka domin shine yafi mafi dacewa da ka dauki danka bayar ya so mu guje-guje ya so ma gasuwa ana bulakanta shi ana musguna mai ana tada hankali a kai ni na ga shine sabanin cewa galibi suke ganin cewa gara ka abada wannan goyon a rike wannan dan ya zama ya zauna a gaban iyayensa a taimaka masa yana nan a gaban iyayensa
masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe
sona karkashin zuciya ne ne dadi dawai dadi dawai dadi sona karkashin zuciya ne ne dadi dawai dadi dawai dadi danta mai albarka albarkar soyayya danta mai albarka diyar farai riban soyayya danta mai albarka albarkar soyayya danta mai albarka diyan farai riban soyayya na tuna wata rana ran kusa bar danta mai dadi na kunce gidana zan huta danta mai dadi tana wata rana ran asabar danta mai dadi na kunce gidana zan huta danta mai dadi sai na ga hamset na nawe danta mai dadi na dauka sai na ji abba da ummi na suna mini allabi shiru na samu karuwa an haifa ni danta mai dadi
to yanzu kuma bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
Tun barka malama Rahama wayance da yawan fada gara kuma yawan gaisuwa dai. Kamar yadda dai muke tattaunawa akan wannan batun kuma kasancewanki shi da ganau da jiyo abin ya taba faruwa a gabanki kuma har aka kai ga hukuma wanda ainihi muka fi sani a nan kasar Kamaru da ake cewa service social wato ainihi ofishin kula da zamantakewa da kuma kananan yara to malama Rahama da farko dai menene matsayin wato ainihi wannan ofishin kula da wato zamantakewa da kuma yara kanana menene matsayin su wato a cikin zamantakewa musamman kuma ga ƴaƴan da ake kamar azabtar da su
to insha Allah da zan kawo dan ƙarin bayani a wannan tambaya da kika yi rapport da yanda matakin gwamnati a shari'ance matakin gwamnati yanda take daukan yadda take daukan mataki akan ayaye da aka dauke su goyo ko kuma mai wa ma wakila ayan ma na tsakanin iyayen su ne yawa to wanda ya kai kara misali a ce mata da miji ne to sun samu tashin hankali babu jituwa to ai sun tabu akan maganan tashin hankalin nasu ai sun samu suma tabuwa wato rashin jin dadi to wanda dai ya kai kara abinda dai mataki farko da suke dauka shine idan in kece uwa kika fara kai kara to za nemi mijinki shi ma a kira shi bayan an kira shi ya zo shi ma a ji irin ya nasa jita-jitan din me yake faruwa tsakanin shi miji da matansa ko kuma a ce mata da mijinta me yake gudanawa har ya kasance yara sun samu rashin nutsuwa da kwanciyar hankali to anan aka ji shashi biyu to sai su tsaya tukuna a nan to yanzu kuma su me za su yi she su dauki lokacin da za su zo su yi enquete she su nemi lokacin da za su zo su yi enquete a gida yawa za a kira ku a ce muku to za a fara tambayan kuma a ce aina gidanku yake haka haka ko kam za ku ba sai dai kawai ku ga ai muku saukan lema problem dai ɗayan ba ta rasa ku ba amma aka tarza ɗaya daga cikin ku ko biyun nan to insha Allah za a duba yanayin rayuwanku
to malama rahama wato kina gani har wato idan ba a samu matsaya ɗaya game da ainihin iyayen da suke goya wa'annan ƴaƴan ba ko tsakanin ko dama wato iyayen ne suke azabtarwa ko kuma kamar yadda wasu lokutan din zaki gani wannan uwar ta fita daga wannan gidan din amma kuma matar baba ce take zaune da wa'annan ƴaƴan din kuma take azabtar da su take wulakanta su to wato kina gani kamar idan wato har wa'annan mutanen ko kuma na ce ainihin ofishin kula da zamantakewa da kuma ƙananan yara idan wato suka ga cewa wa'annan ƴaƴan ba a ba su kulawa suna cikin wani yanayi to suna iya su raba wa'annan wato ƴaƴan da iyayensu
to kin gani wannan a gaskiya su anan basu fiya son raba ƴaƴa da iyayensu da sun fi so su shirya don ita service social solution ta wato ta samu ta shiryar da ta kawo sauki ne tsakanin ma'aura to au su zauna tare don su kula da ƴaƴansu au idan rabuwa ne ya cancanta ya karɓa cewa a rabu to wanda zai rike ƴaƴa za a dinga kula da shi ko yaushe yanda rayuwar ɗan yake gudanawa to kuma za a saka masa doka a nuna masa cewa idan bai kula yanda ya kamata da rayuwar yaran nan ba mai yiwa gwamnati za ta kawo mishi problem to ko da yake yawanci ana samun dai sa'a su kawo sauki a kai
to assalamu alaikum rahmatullah barkatu barkanku da iwar haka masu sauraro wato mun dawo ne kan wannan tattaunawa da muka yi da wato mata da farko za mu so ne mu ji daga bakin ainihi wa'annan bakin da na kira a wannan zaure wanda dai ya danganci har ila yau wato tattauna da muka yi da farko da mata game da ƴaƴan goyo wanda ainihi na tuntuɓe wato na buƙaci lauyoyi a wannan zaure da kuma wato ainihi tsohuwar ma'aikaciya a asusun bayar da tallafi na zamantakewa na ƙasar Kamaru saboda wato mu yi magana a hukumance game da wa'annan ƴaƴan goyo da kuma wato irin azabtar da su da ake yi malama barka da iwar haka fatan da yan kun zo lafiya to malama menene matsayin aikin ko ga al'ummar ƙasar Kamaru
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ce ta kwaja Balkisu daga nan Birnin Duwala, tsohuwar ma'aikacin Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. To a takaice dai role mu a cikin CNPS nan lura ne da jin daɗin ma'aikata da iyalansu, wato 'ya'yansu, matansu da kuma iyayensu ma a yan certain level. To a yau dai maganan da zan muku maganan 'ya'ya ne da wato duwan 'ya'ya, wato abin da ya kamata, yanda aka ya kamata a rike su, domin ba bambance ƴaƴan goyo ko waɗansu ƴaƴa ba, ƴaƴa dai ga baki ɗaya, wato ƴaƴa ko naka ne, ko goya shi kake yi, ko maraya ne na wani ne, ko duɗaɗa ne. To saboda haka matakan da ake ɗauka kansu da duwan da suke da shi da aka yi musu duka daidai ne.
To madalla za mu shiga wato cikin tambayoyi da ya shafi game da wa'annan yaran. To shin akwai bambanci tsakanin ɗan goyo ne da ɗan gida wajen ba su kulawa?
To a gaskiya dai gwamnatin Cameroon ta yi sayin Convention sur les droits de l'enfant, wato tun 1990 muka shiga Cameroon ta shiga wannan layin, amma an 93 ta yadda ta yi sayi a kan cewa duk wani gyara da za kawo na yaro da duk wani doka da za ɗauka na yara, Cameroon na ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe masu ɗaukan wannan dokan ɗin, kuma sun ɗauki nauyin cewa abinda ɗinkin duniya ta haɗa ta tsara sun ɗauki cewa su ma mu ma muna ciki. To shi ne, to kun ga dai yaro dai duk yaro wa ake kira yaro tukuna wanda bai kai shekara 22 babu ba shi ne yaro, domin yana da rauni, dole ne a lura da shi, a kare shi, a yi tattalin shi. To kun ga a matsayin gwamnati tukuna, gwamnati ta ɗauki maganin lafiya da ƙungiyoyi da abubuwan wato tsare-tsare na kawo ma yara lafiya, musamman yaran ƙasa da shekara 5, domin suna rasuwa da yawa. Yaran ƙasa da shekara 5 ana asaransu da gaske. To duk wannan gwamnati ta ɗauka.
To madalla kun ji yadda dai wato wannan shiri ya kasance tare da ainihin malamai da suka ba mu gudunmawa, malama Habiba Mahmud, malama Rahama da kuma malama Rahina. Godiya muke, fatan muka sake kuma wato buƙatar ko a wannan zaure za ku ci gaba da ba mu haɗin kai.
Kashin zuciya ne mai daɗi, ba mai daɗi, ba mai daɗi. So na karkashin zuciya ne mai daɗi, ba mai daɗi, ba mai daɗi. Ɗanɗa mai albarka, albarkar soyayya. Ɗanɗa mai albarka, iyar ƙwarai ribar soyayya. Ɗanɗa mai albarka, albarkar soyayya. Ɗanɗa mai albarka, iyan ƙwarai ribar soyayya. Ranar na san na zama amfa, ɗan haifa ni na mai daɗi.
Kafin mu ƙarƙare shirin namu, za mu leƙa zauren girke-girkenmu tare da baƙuwarmu ta yau.
Wayo Allah tuwo tuwo. Assalamu alaikum. Ni ce wanda ake kira Madam Vivi Kenya. Za mu yi yau bayani bisa kan abinci na girke-girke, bisa kan miya ta alihu da ake yi. In sa ka yi miya ta alihu, kana samu alihunka mai kyau, ka samu tumatir ɗanye, ka sami tumatir na konko, albasa, tahonuwa, attarugu da celery, ta yaji su guavar, mai da manja da agusi, sai ka samu wannan. Yanzu lokacin da zaka fara, sai ka wanke namanka, ka daka tafarnuwa da attarugu da pese da celery da guavar din wannan, ka cakuye namanka da kyau, sannan ka cakula su a ƙasa. In ka cakula sannan ka zo tukunyaka. Yanzu ka zo tukunyaka ka zuba wannan nama. Kenan ya dau ruwa a jikin shi. Da wannan ruwan zaka bar shi ya gamu ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu ya salala da kyau da ruwan na jikin shi. In ya salala kaga ya salala sosai, sai ka sabke sannan ka soya namanka. In ka soya shi da mai. In ka soya shi kenan kuma wannan ruwan da yake ashe na nama shi da maji shi zaka yi daban. Sannan yanzu ka zo ka yanka albasarka da tumatir ɗanyenka, sai sannan ka sanya su cikin tukunya. Kana da ɗan maka kaɗan kaɗan bala mishi. Tukunya wannan nama daman da ya sha ka dawa shi, ka salala shi, ka zo ka soya shi nan kenan aje yake daban. In an soya sai aje shi daban kenan geye. Wannan ruwan ma aje shi daban geye. Yanzu in ka zo tukunya wannan kuma sannan zaka zo tumatir da albasa. Ka bar su su dahu kaɗan, sa musu kanwa ka bar su narke. In su narke sannan ka sanya tumatir konko a ciki. Sannan ka kawo man kaɗan kaɗan na dinor ka saba kadan madaidaici a cikin shi kenan ka soya da shi da man ka soya shi a hankali. In sannan ya soyu sai ka kawo wani dan ruwan nama da ka rage na sulalan wannan, sai ka zuba cikin wannan miya da ka soya kenan. Da shi ai akwai kayan kamshi da yawa a cikin ta, kuma ka nemi kayan kamshin kadan 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 kara a ciki, kayan yajin da su kuwa burkin duka kadan zuba kadan kadan, kowane kamshi kara tashi ta hannu ta rugun suma kara da ka kadan kadan zuba a ciki kamshin ya kara tashi. In ka zuba wannan sannan sai ka bar shi dan kara da huwa hallo ruwan nama ne dan game da kamiya ne ga musa ne ka dan tsaida ruwan miyan ka daidai shi kwa dama alaihun naka da mun da ya ka dawa shi da mun sulala shi ake shi ma. Yanzu wannan miya tana ta da huwa ko miya tana ta da huwa, sai ka dauki agushin ka wannan miya kenan ruwan miyan naka. In ka ga da kai dan kara ruwan ka ga ya kabri da yawa, kana iya dan sa mishi ruwa kadan dan saki, ba a so miya ta yi ruwa da yawa kwa, ba a so ta yi ruwa tsalala. Yanzu wannan agushin naka da ya sha kan dai ka nika shi, sai ka zo ka sa mishi manja. In ka san manja, in kana so ka sa manja amma ka san kuma manja ka bar shi haka nan, ka sa mishi ruwa kadan ya dan saki kamar ji shi. In kana cin crevet crabshe, ka sa crabshe a ciki, ka sa crabshe. In kan kuma kana son kihi haka, wani kihi a haida kake so ka sa, kana na wani masu kamshi, kana na wani da keke da ke dakawa, sai ka daka ka sa cikin agushin, sai ka kawo wannan agushin da ka kade, sai ka zuzzuba a cikin ruwan miya, ka zuba shi a cikin ruwan miya. In ka ida zuba shi a cikin ruwan ka dan cakula shi, ka motsa ba. In ka motsa sannan kuma sai ka rihe shi, ka bar shi a nan ya dahu ya dahu, ya samu kamar minti 15 haka kenan agushin ya dahu da kyau. Ka tabbata ya dahu. In ka tabbata yanzu ya dahu, ka dauko wannan naman naka da ka sulala ka soya yi, sai ka jejjefa shi a cikin miya. In ka sa shi a cikin miya, sai ka dauko wannan alaihun da ka yanka, sai ka zuba a ciki, sai ka cakula da shi, ka motsa shi, ka motsa ka motsa. In ka motsa kuma yanzu sai ka nemi attarugunka, in kana son kamar attarugu yayi kamshi a ciki, ko sauran ka jejjefa attarugu a ciki, ka jejjefa attarugu haka manya-manya a sama kenan, kamshin shi na hutuwa. Mai son yaji kuma iya murza abin shi zai ci, amma na jejjefa attarugu da yayi kamshi shi kenan. Me ka ta lehuta ta kammala? Tana ciwa da abinci zai wa gaskiya. Yawancin ta da yayin cin ta da tuwon labshi, ko tuwon lashi, ko tuwon semo, ko kafa.
Semo.
Ana cin ta da semo, ana cin ta da tuwon dawa masara, ana cin ta da tuwon kafa. Me so yana ci da shinkafa? Tana ciwa da shinkafa, amma mahadin ta mai dadi gaskiya. Wannan shi ne.
To masu sauraronmu, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma wakiliyarmu a Kamarun Maimunatu Sado, da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham, da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmuwa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Wanai ba za su bari ba.